بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليس ريمان ساكي هدوى أولا سافيا تأسبر أشرين دبقوي قوات الرجب أشكالة dubu 1436 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 16 ga watan 5 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. Kamar yadda aka saba a irin wannan safiya, muke karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kuma za mu tashi yau darasin mu na 105 ne ko? Na'am. Darasin karshe da ya gabata kamar mako biyu kenan, mun tsaya inda yake magana akan umumin wato gamewar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa bai tsaya ga dan adam kawai ba, an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne har zuwa aljanu. To karkashin wannan ya kawo mana ayoyi da suke da munasaba da hakan. Mun kuma tsaya karshen abin da ya kawo mana na kita wani yanki na suratul jinni da yake cewa hatta idza ra'u ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. نن ne muka tsaya to inda zamu dora shi ne yace thumma lamma sami'at al-jinn al-qur'ana ataw ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa amanu bihi. Kuma sannan yayin da su aljanu suka ji al-qur'ani daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, sai suka zo zuwa gare shi, ma'ana suka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi suka yi imani da shi, wahum jinnu nasibin su ne aljanin garin nasibin. Nasibin sunan gari ne da larabci ana kiransa haka, nasibin yaren tsohon yare da ake ce ma yaren akkadiyun, suna ce masa nasiba, nasibina haka yake a tsohon yaren Greek, mutanen Greek don tsohon gari ne wanda tarihinsa yana koma, suna cewa zuwa shekara 3000 da suka gabata, shekaru 3000 da suka gabata akwai wannan gari din, kuma akwai maganganunsa a littafan tarihi. Ya zo hatta a cikin Bible na Yahudu a bangaren Samuel na biyu kamar da suke ambatawa, don haka sunan gari ne da dadde. Yana nan yanzu a garin da ake ce Mardin province, mana area kace kamar a jihar Mardin a kasar Turkiya, kasar da Turawa ke ce Mataki, a wannan kasa anan wannan gari yake na Nasibin. To daga nan ne waɗannan aljanu suka zo, kamar da ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan nasaba din. To lokacin da suka zo asali nan, mana ya gutsire mana zancen ne, yace kama sabata dalika fi sahihi min hadith ibn Mas'ud, kamar da wannan abin ya tabbata a hadisi ingantacce daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Abdullahi dan Mas'ud wata rana wani bawan Allah daga cikin tabi'ai Ammar, wanda ya ruwato wannan hadisi din a sahihi Muslim, ya tambayi Alqama Alqama ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullahi ibn Mas'ud ne, ya tambaye shi, yace mun ji ana zancen cewa Abdullahi dan Mas'ud yana cikin mutanen da suka halarci abin da ya gudana tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aljanu. Alqama yace ni ma na tambayi Abdullahi dan Mas'ud wannan tambaya din, cewa mun ji an ce cewa mun ji an ce kana cikin waɗanda yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gana da aljanu ya karanta musu alqur'ani kuma suka yi imani da shi kai ibnu mas'ud kana ciki ma'ana kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan sai ce a bana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan amma akwai wata rana da muka fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dare yayi sai bamu ganshi ba har muke tsammanin ko muke tsoron ko aljanu ne suka sace shi ko kuma wani abu da ya same shi marar kyau da makamancin irin wannan misali ko a wasu makiya sun taba shi ko kisa ko makamancin wannan yace bamu ganshi ba sai da gari ya waye ma'ana sai da asuba kai tai lokacin sallar asubahi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine suka tambaye shi me ya faru sai yake cewa ai yana tare da waɗannan aljanu na garin Nasibin tafiya ta kawo su sun ji alqur'ani lokacin da ake karatun sallar asubahi kuma suka nemi su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗaya daga cikin su ya ja shi har ya nuna masa gurabun su inda suke zama da irin abubuwan da suke gudanarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya bashi labarin musulunci ya karanta masa alqur'ani suka yi imani kuma suka koma suna masu wa'azi a ga ƴan uwansu asalin wannan hadisi haka yake yana cikin sahihin muslim shine hadisin da malam ibnu timiya nan yake ishara zuwa gare shi to sai shi warwiya an kuma ruwaito annahu qara'a alaihim surata ar-rahman a wata riwayar ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu surata ar-rahman ne a daga cikin alqur'ani wa kana idha qala ya kasance idan yazo fadin Allah madaukaki inda Allah ke cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban mun san wannan khitabi wannan magana Allah yana yin ta ne dangane da aljanu da mutane ko fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththibani kuga an kawo sigar a tasniya dake nuna abu biyu ma'ana jinsin abu biyu ake magana da su jinsin dan adam da kuma jinsin aljan da wanne daga cikin ni'imomin ubangijinku shine fabi ayyi ala'i rabbikuma ala'i ma'ana ni'imomi rabbikuma kuma mun sani ubangijinku ku biyun nan ku aljanu da mutane da wanne daga cikin ni'imomin ubangijinku tukaththibani kuke ƙaryatawa haka Allah ya taimaita wannan ayi a cikin suratul rahman haka ne to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan sai su aljanun qalu sai su ce wala bi shay'in min ala'ika rabbana nukaththibu wannan kamar ibn timiya kawo kenan ya ce min ala'ika amma asali a cikin hadisin yadda yazo a Tirmidhi kuma Imam Albani ya hassana isnadin sa min ni'amika ne ba min ala'ika ba a lafazin asalin hadisi amma kasan la'alla da ka ibnu timiya tunda ya haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama da ka ya haddace shi yasa ya kawo shi wannan amma min ni'amika ne ma'ana qalu sai aljannun suka ce wala bi shay'in min ni'amika ai babu wata daga cikin ni'imominka wadda take nukaththibu muke ƙaryatawa rabbana ya ubangijinmu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban sai su aljanun su faɗi wannan kamar amsa kenan ga abinda Allah madaukaki ke faɗi cewa gaskiya ya Allah babu wata ni'ima taka wadda muke ƙaryata ta falakal hamdu kuma godiya da yabo ya tabbata gare ka wannan hadisi kamar da malai ambata mana can a ƙasa ko in ce waɗanda suka yi aiki a wannan littafi su ambaci cewa akhrajahu at-tirmidhi tirmidhi ya fidda shi a sunan ɗinsa hadisi na 3291 kuma malam albani muhammad bin nasir muhammad nasir dini albani ya ce wannan isnadi hasan ne Allah ya sa mun fahimta wannan kenan na biyu walam mastama'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da kuma suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna da shi a tattaunawar da suka yi ma'ana da aljanu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tattauna da ta gudana tsakanin su da shi sa'aluhu azzada sun roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ba su guzuri mana a koma wasu a tafiyar su tunda kun ga ga inda suka taho duk da dai mu alisafi irin na dan adam muke ganin nisan wannan wuri ko amma a gun aljani daga wani bangare na duniya zuwa wani bangare na duniya babu wani abu mai wahala a gurin sa, mun fahimci wannan yau. To amma duk da haka tunda tafiya ce, suka ce a ba su guzuri, guzurin da za su yi amfani da shi a hanya. Wannan duka ya zo a hadithin ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan din a wancan hadithin Ibn Mas'ud akwai shi, cewa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su guzuri, haka ne ko, sa'aluhu azzada lahum walidawabihim, suka ce ya nemi musu guzurin da za su yi na abin da za su ci da kuma abin da za su sha da kuma dabbobinsu. Karkashin wannan tattaunawa, ko in ce karkashin wannan magana, malamai sun tattauna da yawa, shin aljanu suna cin abinci, suna shan abin sha, ko ba sa ci ba sa sha. A gurgurdan yadda ya tabbata a wannan hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma hadithi ne ingantacce, lalle aljanu suna cin abinci kuma suna shan abin sha, ga dalili. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su, lakum kullu azmin dhukira ismullahi alayhi, kuna da guzulin da za ku samu da zan ba ku, ko in samu muku, in roki Allah ya ba ku guzuri da za ku ci, shine duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kansa, tajidunahu, za ku same shi, awfara ma yakunu lahman, mafi cikar abin da za ku same shi da nama, ma'ana duk yadda aka gwaguye kashi aka yadda shi, to inda me shi daga cikin mutane a lokacin da ya zo cin wannan kashi ya ambaci sunan Allah, to in kun zo ci ku aljanu za ku same shi a lullube sosai da nama. Shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya basu wannan dama a matsayin guzurin da Allah ya basu, shine ma'ana awfara ma yakunu lahman, mun gane abin. To wannan shi ma akwai magana dangane da tattaunawar malamai akai, cewa aljanu wannan abinda suke ci, gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya ce kuna da kowanne kashi da aka ambaci sunan Allah akai, wannan yadda ya zo a sahihi Muslim kenan, amma a sunan na Abi Daud, haka nan da Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito hadisin, amma su ba su ambaci abinda suka faɗa shi ne lam yuzkar ismullah, ma'ana duk kashin da ba a ambaci sunan Allah akai ba, to shine guzurin ku, shi za ku ci. To hal malamai suka ta tattaunawa yaya wannan abu zai kasance, nan an ce kashin da aka ambaci sunan Allah, kar mu manta dai, na farko akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bari in je can sai in dawo, a hadisin ina jin Abu Huraira, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kewaya, Abu Huraira ya bi shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje ya kawo masa tsakuwa ko dan dutse da zai yi istijmari da shi, tsarkin dutse, ai mun sani. Abu Huraira ya je kawo, sai ce masa karka zo da rauf da azum, karka zo min da kashin dabbobi, karka zo min kuma da kashi, ya je ya dauko masa ita abin nan dutse ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarki da shi. Abu Huraira bai shiru ba, sai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, me ya faru, me ye sababin da kace kar a kawo kashi, kar a kawo kuma kashin dabbobi? Kashin dabba shi ake ce marauf ko raji'i, isi menene dalilin haka? Sai yake cewa saboda shi ta'amu ikhwanukum min aljinni, ai shine abincin yan uwanku daga aljanu, kar ka kawo shi. To anan wannan kenan, kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ba a yin istijmari da me kashi, ba a yi kuma da me kashin dabba. Za mu zo kan wannan bayan magana kaɗan da Ibn Taymiyyah yi. To a cikin wannan mun lura, ai za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa saboda abincin aljanu ne. To wannan abinci din na aljanu shine malamai suka tattauna, nan an faɗi abinda aka ambaci sunan Allah akai, a wata riwayar kuma ta Abu Dawud kamar nace an ce abinda ba a ambaci sunan Allah ba, shine Abul Qasim As-Suhaili a sharhin da yayi da tattaunawa da malamai da suka yi, yake cewa la'alla abinda ake nufi ma zukira ismullahi alaihi shine abincin mu'minai daga cikin aljanu, ma lam yuzkar ismullahi alaihi kuma shine abincin kafirai daga cikin aljanu. kun ban kenan wannan yayi mana jami'in hadisan ba tuka da walwala a cikin kowanne kuma dama ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana aljanu suna nan a saman kowanne gida yayin da mutanen gidan za su zo su ci abinci su aljanun suna saurarawa idan masu cin abincin a wannan gida kowanne daga cikin su ya ce bismillahi to shikenan ubansu daga cikin su shedanin sai ya zo ya ce musu ba ku da gun kwana anan ba ku da abin da za ku ci la mabita lakum wala ta'am wala gada haka zai ce musu ba ku da ko a sha ku ba ku da abinci ba ku kuma da wurin kwana sai ga mu ƴaƴansa shi shedan kenan abin nan iblis sai duk su watsa su kama hanyar su tafi amma idan abincin da aka ci a gidan ba a ce bismillahi ba haka kawai mutum ya tsoma hannunsa a cikin abinci ya dauki loma ya sa a bakinsa babu bismillahi to aljanu za su zo su ci tare da shi to duk kashin da aka ci aljanin da za su zo din nan kafiran aljanun ne to su ne za su ci wannan bangare na kashin abin da zai ci saboda me bai fadi bismillahi ba kun ga dai magana tana nan bata saba ba to mun ne fahimci wannan insha Allah mu je hadisin bai kare ba isi lakum kullu azmi kuna da kowanne kashi zikra smullahi alaihi wanda aka ambaci sunan Allah akai tunda kun ga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana da suwaye mu'minan ko kuwa kafiran shi aljanun yana magana ne da mu'minan kun ga shi yasa malamai suka ce ashe kenan wanda aka ce su ci kashin da aka ambaci sunan Allah akai akan hanya an suna tafiya duk kashin da yake an ambaci sunan Allah akan sa lokacin ci to za su same shi da cikakken naman sa kamar a ce an dawo da shi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mu'jizar da Allah ya masa ya ba shi damar yewa Allah ya roki Allah Allah ya ba su waɗannan ko wannan dama su aljanu din mun gane wannan to sai ce wa kullu ba'ratin alafan lidawabiku haka nan duk wani kashin raƙumi nan akwai bambanci tsakanin rauf da kuma ba'ara alba'ara shine kashi amma na raƙumi shi na raƙumi sunansa kenan daban a cikin alarabci sunansa daban amma kuma sauran kashin dabbobi duk kana iya tara shi a matsayin rauf to shine ba'ara kowanne kashin raƙumi shi kuma zai zama alafan lidawabiku ya zama shine abincin dabbobinku in an ce alaf shine abincin dabba kamar abin da mutum zai yi wa dabbarsa na ya je mata roren ya samu harawa da makamancin wannan duk ana ce masa alaf da larabci ko ciyawa da za kawo dabbarka to a takaice dai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu anan shine me kashin raƙumi shine zai zama abincin dabbobinku ku aljanu ma'ana abin hawan da kuke hawa ku kuma abin da za ku ci shine kowanne kashi amma in an ambaci sunan Allah akai Allah sa mun gane wannan hadisi shine hadisin da muka yi magana akai na Ibn Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam harike cewa fala tastanju bihima yake ga mu'minai dan haka kada ku yi istinja'i bihima yake ga mutane kada mutun yaje zai yi istinja'i nan istinja'i tunda an hada shi da maganar amfani da wani abu to ana nufin istijmari kun gane tunda ana itlaqin kowanne akan wannan kuma asalin istinja'i shine me amfani da ruwa ka wanke gabanka idan kayi bawli ko gaya to amma ana itlaqin ana kiran kuma a wannan abin shi kansa idan ai amfani da hoge ana kiransa shi ma istinja'i domin asali talabun najwi ne najwi shine abin nan tsarkake wuri dan mutun ya tsarkake mafitar da wannan kazanta ta fita daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fala tastanju bihima kada ku yi amfani da su wajen yin tsarki fa innahuma zadu ko zadun li ikhwanikum domin ku su dame da kashi da kuma kashin dabbobi kamar kashin jaki kashin binnan shanu kashin kuma awaki da wato makamantansu da tumaki to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ku su guzuri ne li ikhwanikum ga ƴan uwanku minal jinni na daga aljinu kaga kenan ashe tun da ce fala tastanju din nan yana magana da suwaye mu'minai daga cikin ba daga aljinu ba daga sahabbansa ma'ana mu'minai mutane yake wa magana cewa kada ku yi amfani da kashi kada ku yi amfani kuma da wato kashin dabbobi wajen tsarkinku idan kun yi fitsari ko bayan gida, domin me? Domin waɗannan abubuwan an ware su su zama abinci ne na guzuri ga ƴan uwanku daga aljanu. Kaga da aljanu yake ba zai ce na aljanu bane. Mun gane wannan nan tsaye. To nan kamar da na ambata yawa wancan alafan da ya sanya, yadda yake a hadisin alafun ne ba da nasaba bane, marfu'i ne. Yace wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Wannan a larabci kuma shi bid'a cewa ba nasaba din ba. Haka yake dai a cikin sahihi Muslim. Cewa wannan kuma kowanne kashin dabba a bannin kashin laƙumi in kuka haɗu da shi shine zai zama abincin dabbobin ku. Allah sa dai mun gane. Wa alaikum salam.
Wannan hadisi
da farko da abinda ake nufi kenan. Ma'ana in aljanu to amma matsala shine kai ba haduwa zaka yi da su su gaya ma labarin sun samu nama tsoka a jikin kashin ko ba su samu ba, wannan su suka sani. Amma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shine su din in sun zo daukar kashin za su ci, to in dai mai shi ma'ana daga cikin mutane wanda ya yadda wannan kashin ko wannan ya isa nuna maka falalar dan adam da darajarsa. Abinda ka yar abola shi kuma aljani abinda yake so kenan. Shi yasa za ku ga aljanu babu abinda suke so sai kazanta sai bola. Shi yasa masu hulɗa da su, mun sha magana wannan abu, masu hulɗa da su daga bokaye za ka same su sun fi kowa kazanta, ba kazami irin boka, saboda aljanu suna so su zauna tare da shi, ya kira su za su yi hulɗa, zai bauta musu, su kuma su biya masa bukata, to za su ce to fa sai kayi kaza. Yau ba wankan janaba, in ka je banɗaki ka fito babu tsarki, karka guntun abin da ka bari ma da ya fito daga jikinka duk ka bar shi karka wanke, kaku dole a samu wari. Babu tsafta, ba wanka, matar da za ta zo wurinka neman wani abu ka ce ta zo da haila, duk irin wannan abu haka aljanu suke so, saboda kazanta suke so. Wannan ya nuna mana girman dan adam da darajarsa a komai, sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda zai tsarkake jikinsa, tsarkakewa daga bauli, tsarkakewa daga gayatsi, ga irin abin da zaka ce. Wannan duk ita ce fa'idar idan mutum zai shiga banɗaki ya ce ya faɗi wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Ko Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, ya Allah ina neman tsarinka daga aljanu maza da mata, kowane irin abu kada ya samu mutum, Allah maɗauki tsari. Don haka abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ya gaya musu kenan, kuma hakan yake gudana tunda ya tabbata a wannan hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine Imam Ibn Taymiyyah ya ci gaba yace wa hadhan nahyu, wannan hani yawwa fala tastanju, dinnan dake cikin hadisin wannan hani din sabitun, ya tabbata anhu daga gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin, ta fuskoki da yawa. Ma'ana akwai riwayoyi hadisai da dama da suka yi magana akan wannan hani, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum in ya tsuguna bayan gida ko ya tsuguna yin bawali in ya gama yayin da zai ya rubo ya lalubo abin da zai tsarki da shi, to hoge zai dauka tsakuwa, dutse, tsingaro da makamancin abin da ke kusa da shi, amma ba zai amfani da kashin dabba ko misali ga kashin jaki to kada ya dauko, kada ya kuma kashin awaki da makamancin wannan shi ma kada ya dauko. Haka nan in ya ga kashi kada ya dauko, kada ya amfani da shi. Don me? Domin waɗannan abubuwa biyu su ne guzuri da abinci da Allah maɗaukaki ya aje wa aljanu. To wannan hani ɗin ya zo ta fuskoki da yawa ta hanyar hadisai da dama, wa bizalika ihtajjal ulama'u, da wannan malamai suka kafa hujja ala nahyi an al-istinja'i bizalika, yayin da malamai suka ce haramun ne, bai halatta kai mutum yayi amfani da kashi ko kuma kashin dabbobi wajen istinja'i ko istijmari ba. To hadisin da suka yi amfani da shi shine wannan hadisi. Wa qalu, har suka ce, wannan ƙarin bayani ne ko in ce istidlali ne ko ƙiyasi ne an tariqil aula, da malamai suke cewa hadisul ko ƙiyasul aula. Qalu, malamai suka ce fa idza muni'a min al-istinja'i bima lil jinni wa lidawabihim فما أعد للإنسان ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. مفهم كذا نتكلم بل مفسرة ما لم يسوك شيء idan aka hana aka ce haramun ne mutun yayi amfani da yayi istinja'i da abinda aka aje wa dabbobi aka ce shine aljanu cewa abincin aljanu kada mu yi amfani da shi wajen yin tsarkin hoge wato da kashi da kashin dabbobi da su da dabbobin su abinda aka ware musu su ci kenan to fa ma uidda lil insani abinda aka yi tattalin sa domin dan adam da kuma dabbobi abin hawan dan adam mina ta'ami na wani abinci wal alafi da kuma abincin dabbobi ta'am ana nufin abincin mutum alaf abincin dabba to duk abinda aka aje shi domin ai amfani da shi dan adam ya ci ko dan dabbar dan adam ta ci to a hana istinja'i da shi min babin aula wa ahra shi ya fi cancanta a ba wannan hukunci kun fahimci wannan hukuncin ko ba ku gane ba zancen da ake shi ne menene hukuncin mutum ya yi amfani da kashi a wajen istinja'i tsarkin hoge da ake cewa ya halatta bai halatta hukuncin kashin dabbobi fa shi ma bai halatta ba don me saboda abincin dabbobi ne abincin aljanu ne to tunda nan har an girmama aljanu an nuna abin da suke ci kar kai tsarki da shi to ai abin da dan adam yake ci da geransa da dawansa da buredinsa da shinkafarsa mun gane da alkamarsa da duk abin da dan adam ya aje zai ci haka nan da harawa ta dabbobi mun gane wannan da ciyawa da dabbobin mu suke ci mu a matsayin mu na dan adam to su suka fi cancanta su zama haramun su ma kar mai amfani da su wajen tsarkin hoge tunda an girmama na aljanu to ya kamata a ce ai na dan adam yafi girma saboda Allah madauki ya karrama dan adam laqad karramna bani adam wannan shi ake ce ma qiyasul aula mun fahimci qiyasin ma'ana wani abu wanda ba ai nassi akan sa ba amma an yi nassi akan abin da bai kai shi cancanta ba sai malamai su ce tunda abu kaza an bashi wannan hukunci din to wannan abu kaza da ba a bashi wannan hukuncin ba shi yafi cancanta saboda illar da ta sa a yi hukuncin ta fi samuwa a wannan fiye da wancan wanda aka bi hukunci mun gane wannan aiko yau shi ne abinda ake suke ce mafhumul muwafaqa ba mukhalafa ba mafhum wanne al muwafaqa shi ne mun taba bada labarin ko misalin sa a wani bangare daban yawwa ko rogo busasshe ko abin da yake an aje shi za a iya dauka ai a bawa dabbobi ko to duk abin da zamu ci mu yan adam da duk abin da kuma dabbobin mu ma za su ci to idan ka zo kai bawali a jeje kar ka rarubo irin wannan abin kai tsarki da shi shine abin da ake fada don haka dai abin da za ka yi amfani da shi shine me goge dutse domin wannan shi ba abincin mutum bane ba kuma abincin aljanu bane kun gane wannan misali yawa abin da nake faɗa mana shine dangane da mafhumul muwafaqa ko qiyasul aula amma tuba zancen sa ba ma sau ɗaya ba da abin da malamai suke ba da misali da shi me ya hukuncin mutum ya daki babansa ya kuka shiru ya halatta ne bai halatta ba to akwai nassi a kansa ƙuru-ƙuru a Qur'ani ba ce aka ba a faɗi sunansa ba ko to amma akwai nassi ƙuru-ƙuru Allah madauke ce fala taqullahuma uffin kada ka ci musu magana ta nuna kosawa shine uffin din baban ka yi ma magana ka ce uff a larabci mutum ce uff da Allah ni kyale ne haka wannan zancen naka ya ishe ni shine ma'ana uff hausance wasu malamai suna fassara shi da tir tir daban uff daban nuna tadajjuri shine ma'anan uff shine uff to babanka da mahaifiyarka haramun ne su ne maka magana kai kunkuni mufassara shi da haka ko kai musu kunkuni ni kullun ni kaza da kaza haramun ne kai babanka wannan ko kai babanka da ta haife ka to wannan kun ga Allah madauki yayi nassi akan haramcin sa da wannan da duka da zagi wanne ne fi girma duka da zagi ai fi girma ko to tunda wannan karamin ma an hana shi to min babin aula a hana wancan kun gane wannan shi ake cewa qiyasul aula Allah ya sa mun fahimta to haka nan anan wannan gurin tunda Allah madaukaki manzo Allah kai sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana mu dauki abincin aljanu shine kashi da kashin dabbobi mai amfani da shi wajen tsarki idan mun yi bawali ko gayatsi to ya kamata ko in ce ya fi zama haramu mu dauki abincin da dan adam zai ci ko abincin da dabbobin dan adam suke ci mu yi amfani da shi wajen irin wannan abu Allah ya sa yanzu an fahimta an gane insha Allah to mu je to sai ki cewa wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama ursila ila jami'il insi wal jinni shi ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi ne zuwa ga dukkanin jinsin dan adam da jinsin aljini wa hadha a'zamu qadran inda Allah ta'ala wannan kuma a wurin Allah madaukaki yafi alqadari yafi girma yafi daraja min kaunil jinni fiye da kasancewar aljanu sukhiru an hore su li Sulaiman alaihi salam ga annabi Sulaiman kunji wani istinbadi na Malam Ibn Taymiyyah ai mun san a cikin annabawa wane ne wanda Allah ya hore masa aljanu horewa in an ce horewa an ba shi damar amfani da su ya kira su ya aike su kai wani zo je wuri kaza je duniya can wani gari can wata kasa je ka dauko mun kaza mun ga kisar Bilqis abin da ya gudana wajen dauko al'arshinta mana gadanta na mulki waje ya dauko alladhi indahu min indahu ilmu min alkitabi ko daga cikin abin aljanu yaje ya dauko masa ifritu min aljin yace zan kawo maka shi yanzu duk da mun san wannan kisa saboda aljanu suna da damar yin sauri su je wuri kaza su dawo yanzu to kun ga wannan horewa ce ai Allah ya horewa annabi Sulaiman aljanu yana sarrafa su irin wannan sarrafawa to shine nan Ibn Taymiyyah yake cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi alakar da yayi da aljanu ba irin ta annabi Sulaiman bace ba cewa yayi umarce su su yi masa wani aiki na sarauta ba a'a umarni ya ba su na abin da Allah ya aiko shi da shi mun gane wannan wahayi ne Allah ya bashi shi kuma ya basu wannan wahayi da umarni ku je ku kaza ku bautawa Allah ku kaza ku kaza shine Malam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan alakar wajen darajarta tafi daraja fiye da darajar a ce an baiwa annabi Sulaiman aljanu yana umarta su suna bin su ne masa da'a a matsayin sa na sarki ba a matsayin sa na mai isar da manzanci gare su ba kun gane wannan abun ko ba gane ba ma'ana wannan a wurin Allah cewa an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zuwa ga dukkanin aljanu da dukkanin mutane yafi daraja fiye da a ce an bashi aljanu shi sarkin su ne kamar da aka yi ga annabi Sulaiman don ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta fita annabi Sulaiman kun gane wannan ai dama kuma wannan haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa baki daya duk wani annabi a kasar sa yake fa innahum domin ku su sukhiru lahu su aljanu an hore masa su yatasarrafu fihim bi hukmil maliki shi annabi Sulaiman kai an hore masa aljanu ne yana tasarrufi da su yana hulɗa da su yana amfani da su a matsayinsa na sarki ne shi mai iko a kansu kamar yadda sarki mai iko daga cikin mutane a duniya zai aiki wani je kai mun kaza da ko mun kaza kai sako gun sarki kaza akun wannan tasarrufi ne kawai na dan aike to dan amma abin a ce wannan zaka kawo masa sakon Allah shi ma ya shiryu ya shiga aljanna kun gane wanda kuma ya kibin sakon Allah shi kuma ya bata ya shiga wuta wanne ne yafi girma wancan a ce kai ne zaka zama sababin shiryuwar wani mun gane shi ne yafi muhimmanci shi yafi daraja fiye da a ce kawai ana maka shugabana wato maka abin nan ba aiki a matsayinka na sarki yace wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam ursila ilaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa gare su ya amuruhum bima amara Allah bihi wa rasuluhu yana umartar su da abin da Allah ya umarni da shi da abin da shi kansa a matsayinsa na manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi li'annahu abdullahi wa rasuluhu, domin ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah. Wa manzilatul abdir rasuli fawqa manzilatin nabiyil maliki, wannan dama mun shafa dinsa ko daraja da matsayi ta bawan da yake manzo, ko a ce manzan da yake bawa ne shi, to sama take da darajar annabin da yake sarki ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun sha magana akan wannan, Allah madaukaki da zai aiko shi ya aiko mala'ika a tambaye shi a matsayin me yake so a aiko shi, yana son a aiko shi a matsayin abd rasul, koko yana so a aiko shi a matsayin nabi malik. In an ce abd rasul mun sani shine me bawa kuma manzo, shi kuma nabi malik shine annabi kuma sarki mai sarauta mai mulki da iko. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan yake so ko wannan, wanne ya zaba? Sai ya zaku ya zama bawa ya zama kuma manzo, ba kasaita yake so ba, tare da cewa da Allah ya so shi ya zama hakan, da ya zama kamar da ya so ya zama annabi Sulaiman ya zama haka, annabi Dawud ya zama haka, shi annabi ne, ma'ana da annabi Dawud da annabi Sulaiman annabawa ne kuma sarakuna ne, ba manzanni ba, tunda dama a cikin banu Isra'ila suke sun yi amfani da attaurar da aka aiko wa annabi Musa, ba sabon sako aka basu ba, sai annabi Dawud da aka bashi zabura, zabura ƙarin bayani ne da sharhi ne da za a amfani da attaura, amma attaura ita ce asalin shari'a, shine abin da yasa ya zama annabi ne ba manzo ba. Kuma sannan an aiko shi ne shi zuwa ga mu'minai ɗan uwansa daga cikin banu Isra'il, ba zuwa ga kafirai ba, shi yasa ya zama annabi ba manzo ba. Shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene shi? Bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah. An aiko shi zuwa ga waɗanda ba su imani ba, kuma ya ja da su, ko in ce suka ja da shi kuma ya ja da su, har dai abin da muka sani da ya faru asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi bawa ne kuma manzo ne. To zamanta matsayin bawa kuma manzo, darajarta tafi darajar sarki mai mulki kuma annabi. An fahimci wannan? To ta wannan bangaren kuma har yanzu aiken da aka yi masa ko alakar da aka sa tsakaninsa da aljanu, ta wannan bangaren tafi wadda aka sa tsakanin annabi Sulaiman da aljanu. Hadisin da malam ya ambata, na manta ban ambata mana ba, dangane da hani da ya zo a wannan bangare na cewa kar a amfani da kashin dabbobi da kuma kashi ko, akwai wasu hadisan daban, akwai hadisin Abu Huraira na gaya mana shi, akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud, kuma malamai sun tattauna akan me yake illar da ta sa aka hana amfani da kashin, aka hana amfani da kashin dabbobi. Illa an ce illa ana nufin sababin hukunci. Wasu malamai sun kawo wannan kamar da muka ji anan cewa saboda abincin aljanu ne, amma akwai riwayoyi wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa saboda su wannan rijis ne, kazanta ne, mun fahimci wannan? Yawa, to don haka illar guda biyu ce wadda ta zo a nan, maganar mecece? Maganar kasancewar abincin aljanu ne, a wani wurin kuma an hana mutum ya amfani da wannan abubuwa guda biyu, da kashi da kashin dabbobi ba don komai ba saboda kazanta, mun fahimci wannan? Kowanne kuma illar ne, kamar da hadisan da suka zo a wannan babi suna da yawa. To mu ci gaba. Wannan kun ga daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka fahimta daga wannan wuri, haka ne? Wannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake da kowanne dan adam, sawa'un wannan dan adam din aljani ne shi ko mutum ne shi, a mutanen kuma annabi ne shi ko manzo ne shi, kowa sama kasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abun bai kamata a ce ya buya a hankalin wani dan adam ba, haka ne ko ba haka ba? Duk wani mutum mumini ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce wasa. Amma wani abin takeici da in ba ku manta ba a cikin darussan nan muna yawan nana tashi, da irin yadda aka samu wasu mutane a zamanin yanzu suna ɗaukaka wasu daga cikin shehunansu da suke bi a cikin harkar su ta tasawufi, suna fifita su ba wai akan wani ma, suna fifita su hatta akan Allah. su fifita abinan su wannan dan adam din, dan adam din da aka san shi da tarihinsa da kazantarsa da fitsarinsa da sabansa na mana Allah, a fifita shi akan Allah. To wani abin takeici da ya faru la'alla daga cikin kodin da suke bibiyar abubuwa da ake a Facebook daga shekaran jiya zuwa jiya, za ku ji wani abin mamaki da ya faru a Kano. Ai ko ana labarinsa, kun ji labari ko ba ku ji ba? Yau kwana uku an samu wani a cikin garin Kano, gari mai albarka, garin malamai, garin Qur'ani, garin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin Kano, a samu wani bawan Allah ya fito ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau kwana uku kenan masu irin wannan harkar ta kowa Allah din nan, masu fifita shehunsu akan Allah su ce masa ba a haife shi ba, bal su ce ma wai shine ya halice su. Ɗaya daga cikin su yau kwana uku ya bude bakinsa yake cewa su ba sa ganin mutuncin kowa, idan bai ga mutuncin shehunsu ba ya faɗi sunan shehun, kun san shi ba sai na faɗa, bal har sai waye wallahi ya rantsi da Allah da Muhammadu, ko ya ce manzon Allah ko ya ce annabi, bai faɗa ba, sai ce da Muhammadu zai zo nan za mu taka wuyansa idan bai bi, idan bai bi abin nan wannan shehun nasa bai faɗi sunansa. Wannan fa ku duba irin wannan abin da ya kai a ce a cikin gari irin Kano a samu wannan abin ya faru, wallahi akwai takeici. Wannan abin akwai bukatar masu hankali da masu mulki a hannunsu su ji tsoron Allah, su yi maganin wannan abin, su sa masa birki. Yanzu da wani ne a cikin waɗanda su suke mahukuncin cewa makiya manzon Allah ne, a ce kai ko kafiri ne yayi wannan, da yanzu ana ta rikici ana kone-kone, ko da misali Kirista ne a ce yayi wannan irin maganar, wani fa labarin ma bai tabbata ba, kawai a secondary an zo an ce ga wata malama ta yi jifa da Qur'ani, amma nan da nan gari aka kusa kone wani gari aka ta rikici. Amma wannan mutum mai musulmi mai la ilaha illallah har da buga kirji cewa koma ina za a je a faɗa, a je a faɗa, sun faɗi cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai zai zo da za su taka wuyansa idan bai bi shehu wani ba. Allah sauke wannan irin maganganu, kun san malamai sun sha tambihi a kansa ko ba haka bane, an sha faɗakarwa cewa waɗannan mutane fa daga cikin abin da ke rubuce a littattafan nan nasu wani abin ba zai iya faduwa ba, amma wasu in an faɗi wannan sai su ce ƙarya ake musu. To gashi nan tasirin abin yana fitowa, musamman shi wannan mutumin da suke ɗauka a matsayin Allah ɗin, wanda mutanen ƙasar su ma cewa suke suna mamakin mutanen Najeriya sai suka rasa abin da za su ɗauka sai wannan, su abin su ma ba komai bane shi, ko a Senegal ɗin ba komai bane su suke faɗa. Yau shi har za ku zo a Najeriya har aje ana wani yawon maulidi a tafi garinsa, aje a yi ta ɓata lokaci da kuɗi, aje a yi shirka ana roƙon wani wanda ba Allah ba shirka. To kuma yau abin har ya kai ga a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko magana fa mummuna mutum ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ballantana mutum ya ce zai taka shi, takawa haba ban Allah. To lalle a shirya ma abin da Allah ku zai, Allah baya barin a taɓa manzonsa sallallahu alaihi wasallam albarka dai a zuriya mutum ba zai samu ba, kuma sai mutum ya lalace. Kuma mune masa addu'a in ba mai shiruwa bane Allah ya lalata shi, Allah ya nuna mana wani abin mamaki a irin waɗannan mutane, ya zama cewa a rayuwarsu a idan duniya mutane su shaidi Allah ya kare manzansa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wulakanta waɗannan mutane, Allah ya lalata wannan tafiya ya kawo ta ƙarshe, kuma Allah ya kiyaye. Me kake cewa mana? Na ji wani yana magana. Eh, na san wannan ban so faɗa ba ne. Asali shi abin da yake faɗa cewa dama Muhammadu, la'alla kila sai ka ce Muhammadu ungosu ne ko, dan karka tsammanin cewa wani Muhammadu ne yake maɗanga, sai ce da Muhammadu zai fito daga kabarinsa a Madina. Bana san in ɓata mana darasi ne da na sa mana sautin kun ji shi, gashi yana faɗi babu wanda suke jin mutunci. Kuna ji?
Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji? Kuna ji?
to kun ji ban zo a ce an ji wannan daga wannan darasin ba shi yasa da ban zan sa a ce wannan mutumin a ce a cikin garin Kano aka faɗi wannan kuma mutum ya kwana lafiya ina ƙarya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina nufin kanawa ƙarya suke ba da gaske suke suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin wannan abun ba kuma zuga muke a tada hankali ai wani abu ba amma dai a bar irin wannan abun ya ci gaba da tafiya gaskiya to ba a kyauta wa Allah akalla abin da zaka ce ba a kyauta wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ballantana kuma dama fita ne daga addini ridda ce daga musulunci kafa inda shari'ar musulunci za a bi Allah ya tsare mu muna roƙon Allah madauki ya shiryar Allah kuma ya lalata masu irin wannan tunani ya hana tasirin su a cikin al'umma wa kuffarul jinni mu karasa ko Malam Ibn Taymiyyah yake cewa wa kuffarul jinni kafiran aljanu yadkhuluna an-nara bin nass wal ijma'i malamai sun yi ijma'i kuma akwai nassi kuru-kuru cewa kafiran aljanu za su shiga wuta wannan kuma wani istitradi ne malam Ibn Taymiyyah kamar da ya saba yi sai ya shigo da wata maganar wadda ba dai asalin maganar da yake akai da yake magana akai ba kenan menene hukuncin aljanu kafirai in suka mutu suka alahira za su shiga wuta ko ba su shiga wuta ba da nassin alqur'ani za su shiga wuta ma'ana aljanu akwai yan wuta akwai yan aljanna mun gane wannan yau da nassi da ijma'i Allah madauki ya ga mana a cikin suratul jinn ma ai wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba ka gani nassi ne wannan kurukuru cewa azzalimai suni alqasitun daga cikin aljanu za su zama kirare ne na rura wutar jahannama to shine sai ke cewa wa amma mu'minuhu amma mu'minansu mu'minan aljanu fa jumhurul ulama'i to mafi yawan malamai ala annahum yadkhuluna aljannata nan an yi sabani su mu'minan za su shiga aljanna ko kuwa za a yi musu hukunci na irin na dabbobi kuni turaba su zama kaman kasa su koma kasa mafi yawan malaman musulunci abinda suka faɗa shine mu'minan in sun mutu za su shiga aljanna kamar yadda mutane in sun mutu in sun yi imani za su shiga aljanna wa jumhurul ulama'i ala anna ar-rusula min al-ins kuma sannan akwai wata matsala har yanzu shin akwai manzanni daga cikin aljanu ko kuwa manzanni iya a cikin mutane ne kawai jumhurul malamai sun ce anna ar-rusula manzanni min al-ins daga mutane ne kawai ma'ana babu manzanni daga aljani babu wani aljani wanda yake manzo ne na Allah mun gane wannan walam yub'ath min aljinn rasulun ba aiko wani manzo daga cikin aljanu ba lakin minhum an-nuzur amma a cikin su akwai masu gargadi shine an-nuzur nuzur jam'in nadhir ana cewa nuzur ana cewa nuzara yau amma dai nuzur shine ma'ana jam'in nadhir mai gargadi tunda kun ga dalilin dai wannan tattaunawa ce dai haka doguwa ta malamai akan shin aljanu akwai manzanni a cikin su ko babu manzanni in an bi zahirin akwai ayoyi Allah madaukaki a cikin alqur'ani da yake magana ya ma'asharal jinni wal ins alam yatikum rusulun minkum Allah madaukaki ce ya ku taran aljanu da mutane shin manzanni ba su zo ba minkum daga cikin ku malaman da suka ce akwai manzanni daga aljanu wannan ce hujjarsu tunda Allah madaukaki ya ce ko rusulun sai kuma yace me minkum daga cikin ku wanda suka ce kuma a babu manzanni daga cikin aljanu dalilin su ita ce wanda ayat da muka karanta a darasin da ya gabata ta suratu al-ahqaf cewa wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mene mundirin sai suka ce akwai mundiri na a cikin su amma babu manzanni a cikin su Malam Uthaymeen a tattaunawa sai yake cewa wannan dai mas'ala ce da babu nassi kuru-kuru a kanta idan an bar wancan na farko za a iya cewa yana da ƙarfin nuna saboda minkum dinnan za ta fi ƙarfin cewa akwai manzanni daga cikin su wannan ku kun ga cewa dan an faɗi munzirin baya nufin babu kuma abin nan rusul din a ciki amma malami abin da suke faɗi wasu wanda suka ce babu manzanni daga cikin aljinu suna cewa wannan minkum din tana koma ne zuwa ga al-ins domin akwai lokacin da a cikin alqur'ani akwai wurare da yawa Allah na hada abubuwa da yawa bayan ku abu ɗaya ne sai a kira da sunan jami'i kamar da Allah madauki ce fa'aqaruha tare da cewa wanda yayi yankan ya kashe dabbar annabi salihu wane ne mutum ɗaya ne ashqaha mutum ɗaya ne daga cikin su wanda yafi kowa shaqiyanci yafi kowa tabewa amma da aka tashi bayani sai aka ce fa'aqaruha kun ga nan ba dukan suke ba malaman da suka fado ne suka ce to wannan ma irin wannan ne dan minkum din ba ta nuna cewa lalle akwai manzanni a cikin su wannan dai ba matsala ce da zamu yanke ta anan ba malamai ne suka tattauna kuma sun yi maganganun su a wurare shi yasa nan malamin jami'a shi ma da bai so tattauna wannan matsalar a abin nan tinkan tinkan ya kare ta gaba ɗaya kwalkwale ta ba sai ya faɗi iya wannan har yake cewa da ƙarshe yace wa hadhil masailu waɗannan mas'aloli da muka ambata libastiha mawdi'un akhar buɗaɗa su yana da wani wurin daban ma'ana akwai wani wurin daban ka duba cikin littafansa kitabun nubuwat da ibn jami'a ya rubuta ya tattauna wannan maganganu da dai kuma mun san ibn jami'a maganganun sa suna nan da yawa a cikin littafansa wani wurin ma zai yi da yawa da yawa da yawa din kuma sai ya ce mun yi wannan a wani gun daban zaka sai ka tattaro wurare daban-daban daga littafin ibn jami'a zaka samu wannan a takaice dai maganar jumhur ya kawo shin akwai manzanni daga cikin aljanu ko babu jumhur malamai suna ganin babu tare da wasu malaman suna ganin akwai gurgudan kuma dalilan da suka zo a cikin wannan mas'ala sai mu tsaya anan saboda abin da yazo a gaba wani dalil ko wani unwani ne daban ko yace wal maqsud huna an al jinna ma al insi ala ahwal abin da zamu zo mu ji shine al janu dangane da mutane suna da halaye daban-daban ma'ana wacce alaka ce tsakanin dan adam da aljan wannan shi zamu zo mu ji hali na mu'amala wani irin hali ne na mu'amala kun ga ai mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aljanun sa ta bangaren me isar da manzanci mu'amalar annabi Sulaiman ta bangaren me mulki to irin wannan ita ce zai zo mana magana insha Allah darasin gaba zamu ji da sauran abubuwa kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahimtar da wanda bai fahimta ba Allah ya shiryar da wanda bai shiryu ba Allah ya hada fuskokin mu karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya sada mu a aljanna wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik